إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin sadakai wanda ya fara raya mu a cikin wannan safiya na lahadi 12 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1447 wanda yi daidai da ɗaya ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Lauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Lazima Road and Gwari Media da Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani ga iyaye mata a cikin wannan masallaci inda muka kwana a jiya a sura ta 62 a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani suratul Jumu'a aya ta 8 a jerin gwanon tafsirinmu na wannan shekara ga iyaye mata wannan shi ne majalisi na hudu. Yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta 9 inda Allah maɗaukaki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من التجارة والله خير الرازقين.
الله سبحانه وتعالى yana shelan tawo mu'minai maza da mata saboda falalar wannan rana ita ce ranar juma'a wanda kuma sunan wannan sura ya fito daga cikin ta. Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. دُنْ لُوكَةٍ دَأَكَ كِرَاءٌ دُومٍ صَلَّرْ جُمَّعَ أَرَانًا جُمَّعَ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ كُيِّكَ الْجَاوَى زُوَى دَأَمْبَةً اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعَ kubar kasuwanci. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, barin kasuwanci duk lokacin da aka kira sallar juma'a hakan shine alkhairi gare ku in kun san falala da ke cikin haka. Wannan aya akwai abubuwa masu yawa a tattare da ita. Na farko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kan cewa duk lokacin da aka kira sallah na kiran sallah wanda ladanin zai yi a ranar juma'a shine kiran sallah na biyu, wanda asali a shar'ance kiran sallah ɗaya ne ake yi ranar juma'a. Wannan kiran sallar shine a yayin da liman ya shigo masallaci, idan ya yi sallama sannan ladan ya kira sallah. Amma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shelanta wa mu'minai maza da mata. Abdullahi ɗan Abbasin yake cewa duk lokacin Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhallazina amanu, ko ka ba da aron kunnuwanka da zuciyarka, bi ma'ana duk lokacin da kika ji an ce ya ayyuhallazina amanu, to ki ba da aron ababen nan guda biyu. Na farko ki ba da aron kunnuwanki, na biyu ki ba da aron zuciyarki, saboda ɗayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ki da aiwatarwa, ko kuma wani sharri ne Allah zai hana ki daga aiwatar da wannan sharri. Ta ba da aron, kin ba da aron kunnuwarki, sannan zuciyarki ta kasance a buɗe. Me ake nufi ki buɗe zuciyarki? Shine duk abin da Allah ya faɗi kin yadda za ki yi ta yadda Allah ya ce, ba yadda zuciyarki ta raya miki ba. Kunnuwarki kuwa da za ki ba da aro shi ne za ki saurari maganar Allah cikin basira da hikima, kuma da niyyar kina so ki gano gaskiya don ki aiki da shi. To a nan ne kuma sai Allah ya haskaka zuciyar, saboda zuciyar abu da take, kunnuwar kuwa an saurara na amfani ba na ta'annuti ba. Wannan dalili zai sa Allah ya miki gabdakatar ki fahimci saƙon Allah. To Allah maɗaukaki a nan ya kira mu'minai akan cewa duk lokacin da aka kira sallah na juma'a a kuma ranar juma'a ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah wazarul bai can umarni ne nan kuma hanyar an ce in an kira sallah to ka bar abin da kake ka je sallah kasuwancin da kike yi shi ma sai a garkane shago a je a yi sallah to anan ina masu yin kasuwanci online kinga 24 gatar ta a kunne ki ko to tunda kina gatar ki a kunne ranar juma'a lokaci ana kiran sallah sai ki garkane gatar ki saboda duk lokacin da message ya shigo miki a lokacin kin saba wannan aya saboda Allah ya ce wazarul bayya ku bar kasuwanci to kin bar gatar ki a buɗe messages za su shigo a daidai wannan gaba to kuma wannan messages din da suka shigo ai a lokacin da aka ce ka bar kasuwanci kenan sai ki kulle datar ki bayan an idan da sallah sai ki bude datar duk message din da ya shigo ya zama wannan kasuwanci halal ne saboda malaman usulul fiqh suna cewa wannan hayu مجرد عن القرينة يقتضي التحريم حمي وندا تتوجد دوة القرينة دراسة نجي متكر في باب إجا توه كنت دحان من يقول ذا شين حرام حرام ني أي كاسوانشي أولا نوكش أنت سواء suma a harkar kasuwancin su haramun ne ku ci gaba da harkar kasuwanci saboda a lokacin da yake yawancin yan kasuwan wai suna dabara shi goga zai je masallacin karfe 1 sai ya bar yawo a cikin shago idan ya dawo shi kuma yaron sai ya tafi sallan karfe 2 kaga ne shagon ba a kulle ba kenan to kuma ya saba wa dokar wannan aya dan Allah ya ce ku bar kasuwanci me yace a bar kasuwanci sai Allah ya ƙara faɗin hikima da ke ciki sai ce zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun barin kasuwancin ku je ku yi sallan hakan shi ya fi muku alkhairi in kun san tagomashin da Allah ya aje a haka saboda abinda Allah ya samar da mu a doron ƙasa shine ibada duk wani abu da za ki je ki a duniya amfanin naki ne amma dalilin zuwan mu duniya shine mu bautata wa Allah ba na kallon kasuwa ya je kasuwancinsa ba ba hana ma'aikacin gwamnati ya je aikin shi na gwamnati ba ba hana kowa ya yi sana'arsa ba amma ya zamana cewa bisa tsarin Allah da dokoki na Allah kana kasuwanci ne ko kasuwancin ka yi bi tsarin Allah ma'aikacin gwamnati ne kai tsarin aikinka ka bi shi a bisa dokar Allah malamin makaranta kake karantar a bisa tsarin da Allah ya ce direba kake ka yi tuki bisa tsarin Allah mai gadi kake ka yi gadi bisa tsarin Allah mai dafa abinci kike ki bi tsarin Allah a kan wannan saboda ba za a haɗa baki da ke ba a cuci mai gidan ke ma mata kike a gida ba za ki haɗa kai da direba ko mai gadi ko masu aiki a gida a cuci mai gida ba sannan ba za ki hada kai da dangin miji a cuci miji ba, sannan ba za ki hada kai da danginki a cuci mai gidanki ba. Duka wannan tsari ne wanda shari'a ta ba kowane musulmi ya gudanar da rayuwarsa a kai. To ranar juma'a rana ce mai falala. Daga cikin wannan falala na ranar juma'a akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man zanna Allah tira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa yace nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah, mu dinnan mu ne na ƙarshe amma kuma na farko a ranar tashin alkiyama. Bai da annahum utu kitaba min qablina, duk da yake su Yahudawa da Nasara an ba su littafi gabaninmu, Yahudawa an ba su at-taura, Nasara an ba su injila, thumma inna hadha يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا. سأنن سو يهودا ونصارى كريستوسي كيرن الله يا وجب تامس رانا جمعة أكن سبوجة تامسا فاختلفوا سيسك تامسا باني بيه سكا كيجا سكا تيباتا سوف Yahudawa suka ce a baka asabar, Nasara suka ce a baka lahadi, Allah kuma ya ce wajibi ne ku yi bauta ranar juma'a, suka ce ba ma so, mu asabar muke so. Nasara suka ce mu kuma ba ma son asabar, lahadi muke so. Maza Allah ce fa hadana Allahu lahu, mu al'ummansa sai Allah ya shiryar da mu ya sa muka zaɓi ranar juma'a. Kun ga su Yahudawa ranar bautansu shi ne ranar Asabar, su kuma Nasara Kiristoci ranar bautansu shi ne mai ranar Lahadi, mu kuma sai Allah ya nuna mana ya shiryar da mu muka ɗauki juma'a wanda su aka fara ba suka ƙi, mu kuma sai mu muka zo daga ƙarshe sai mu muka yi gabdakatar da juma'a, su kuma suka asararta. Fannasu lana fihi tama'un, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane mu suke bi yanzu. Al-yahudu ghadan, su kuwa Yahudawa gobe shine asabar. Wan-nasara ba'da ghadin, su kuma Nasara Kiristoci sai suka zaɓi bayan goban shi ne ranar Lahadi, mu muka zaɓi juma'a. Allah ya sa muka gane juma'a da falalarta, ya yi mana gabdakatar muka ɗauke ta. Su kuwa suka zaɓi Asabar, su Yahudawa, su kuma Nasara suka zaɓi ranar Lahadi. A wata ruwaya ta Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa adallallahu anil jum'ati man kana qablana, Allah ya batar da waɗanda suka zo gabaninmu a sanin falala na ranar juma'a, sun manta, sun kasa ganewa, saboda an ce su yi ibada a cikin juma'a suka ce ba sa so. Allah ya ƙasar da su suka kasa gane falalan juma'a. Kuma daga cikin falalan wannan juma'an fa, ranar juma'a aka halicci ɗan adam ɗaya kenan. Na biyu, a ranar juma'a aka shigar da annabi Adam aljanna. A ranar juma'a Allah ya ɗaura masa aure da matarsa Hawwa'u. A ranar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke annabi Adam daga aljanna zuwa doron ƙasa. Ranar juma'a ne annabi Adam ya dawo ƙasa.
kuma a ranar juma'an Allah ya karɓi ran annabi Adam, sannan kuma a ranar juma'an Allah ya kaddara kiyama kasuwar duniyar za ta ƙare, dama a ranar juma'a ka sauke shi, a ranar kuma zai ba duniyar za ta ƙare, sannan kuma a ranar juma'an Allah ya sanya wata falala da ɗan adam musulmi mu da Allah ya haskaka mana gane juma'a shine lokacin da aka halicci annabi Adam sai aka sa mana shi a matsayin bonus. Wani lokaci manzo Allah ya gaya mana bayan la'asar kafin magariba shine sai aka sa mana tagomashin sa duk juma'a bayan la'asar kafin magariba duk wanda ya roki Allah a wannan lokacin Allah ya kafa ajiyarsa, saboda ya dace da lokacin da aka halicci kakanmu annabi Adam a cikinsa. Duk wanda ya nuna ne falala nawa ranar juma'a. Haka kuma in an tafi lahira ranar juma'a duk juma'a, hadisin Anas bin Malik riwayat Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana haduwa a kasuwan aljanna. Wace irin kasuwa ce wannan? Ba siyayya ake yi ba, maza ne zalla ke fita, maza za su fita kasuwa. Kasuwar ana haduwa ne da juna, nan ne za a dinga tambayan juna wani kwana bi ina wani, wani ina wani, wani ina wani, wani ina wani. Ana cikin wannan kasuwar ranar juma'a Allah sai ya turo wata iska, wannan iskan sai ta buɗe kasuwar. Duk wani mutum namiji musulmi da ya je wajen daman su ne ƴan aljanna, sai iskan ta buɗe su, sai Allah ya yi reforming ɗinsu su ƙara zama kyawawa samari wanda ba su wuce ƴan shekara 18 ba. Idan iskan ta gama buɗe sama, sai iskan ta ƙara komawa gidajen mazan da suke wannan kasuwar, sai ta buɗe duk matan da suke gidan kowane namijin da yake wurin, su ma sai Allah ya yi reforming ɗinku, sai ku zama kyawawa ƴan mata da ba su wuce shekara 18 ba. Duk juma Allah zai dinga yin wannan. Kun ga ya nuna falalan ne kenan juma'a. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kana lil yahudi yawm as-sabt, yahudawa sun zabi ranar asabar, wa kana lin nasara yawm al-ahad, nasara kristoci sai suka zabi ranar asabar. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا سَيَ اللَّهُ يَزُودُهُ الْأُمَمَ مِنْ ذَنِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سَيَ اللَّهُ يَشْرِي الدَّمُومُ كَغَانُوا رَانَ الْجُمُعَةَ ده أبن كي شكنتا. فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ سَيَ سَنَّى juma'a da asabar da lahadi, wa kadhalika hum tab'un lana yawm al-qiyama, mu aka sanya mana juma'a asabar da lahadi duka aka babu, sai ya zama na cewa su kuma za su bi mu ne ranar tashin kiyama. Sun riga mu amma mu kuma muna gaban su, tunda juma'a yana gaba ko sai an yi juma'a, sannan a yi ne asabar, sannan a zo ne lahadi, ka ga muna gaban su. Shi yasa sai manzo Allah ce wa kadhalika hum tab'un lana yawm al-qiyama, hakan yasa su suna bin mu ne ranar tashin al-qiyama. Nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya, a cikin mutanen duniya mu ne na ƙarshe. والأولون يوم القيامة, أما موني نفرق رانتاش القيامة.
المقضي بينهم قبل الخلائق ranan da za a yi hukunci tsakanin mutane ranan tashin alkiyama to mu kuma mu ne na farko wannan ya nuna daraja da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya haje na ranan juma'a sa'annan kuma abu na bakwai a ciki na falalan juma'a ana kankare zunubi daga juma'a zuwa juma'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira riwaya Bukhari da Muslim yace al-jum'atu ila al-jum'a yace as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir sallo libiya mun yi asbahi yanzu muna jira ne azhar to daga asbahi zuwa sallan azhar in kika ne sanci gulma zunke zagi aliya chata zina zuwa gidan boka ko tambayan bokaye saba wa miji saba wa iyaye da sauran kaba'irai Allah ya lalince miki daga asbahi zuwa azhar zai kankare miki kananan kananan zunuban da kike shine Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun in kuka nisanci manya manyan zunuban da aka hana ku aiwatar da su in ji Allah sai ce nukaffir ankum sayyi'atikum kanana kananan zunuban ku na muku lamini zan kankare muku su wa nudkhilkum Allah ce kuma za mu shigar da ku mudkhalan karima mashiga na karamci shine Allah zai shigar da ke aljanna idan kin yi ne kin nisanci manya manyan zunubi wannan ya nuna Allah zai shigar da ku aljanna da ku da mazajen ku ana girmama ku shine Allah ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ku mata ku shiga aljanna da ku da mazajen ku ana girmama ku ai tukramuna ana karrama ku sai Allah yace yutafu alaihim bi sihatin min zahab za a dinga zagaya miki da kwanuka na zinari wa akwab da kofi na zinari za a sa miki kayan marmari da jusa-jusai da abin sha duka a cikin kofi na zinari abincinki ma a kwanan zinari plate na zinari shine Allah ya ce wa akwab wa biha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna duk abinda rayuka ke kwadayinsa Allah ya tada da muku shi wa talazzul a'yun idanuwa idan sun kalla za su ji dadi sai Allah ce wa antum fiha khalidun buku da kali ko masu rayuwa ne a cikin ta da dindindin ba mutuwa sai Allah ce wa tilka aljannati allati uritumuha bima kuntum ta'maluna wannan ita ce aljannan da aka gadar muku da ita saboda ayyukan da kuke yi a duniya na ibada da kuke yi Allah ya yi muku tukunci ya saka muku da aljanna sai ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun mutanen banza mujrimai suna cikin azabar wutan jahannama suna rayuwa a cikin talajin din din
wato wuta bala'i ce idan fa aka jefa mutum a wutan jahannama in aka ciro shi manzo Allah ya ce wanda za bayan ya gama ridiyarsa a wutan jahannama aka dawo da shi za a shigar da shi aljanna za a sa shi a nahrul hayati kogi na rayuwa idan aka jefa shi sai fito yanda kuka ga gawayi mai wuta in aka jefa ta a cikin ruwa ya take yi ba ta sama take dagowa ba to haka mutumin nan fa zai dago sama saman wannan ruwan idan ya dago saman wannan ruwan aka sa mai rayuwa kenan sannan sai a tafi da shi aljanna idan ba aka taho da shi aljanna saboda bala'in wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna wanda ɗan direct entrance wanda su ba su sha azaba ba direct suka shiga aljanna sai su ce haula'i jahannabiyuna waɗannan ƴan wutan jahannama ne da aka ciro su aka shigo da su aljanna waɗannan mutanen fa sai sun roki Allah ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke ƴan aljanna suna gane mu ya Allah kamar da kamar da za a bi na gane kun ga wuta bala'i to kun ga wannan shine Allah ya ce suna cikin wuta suna rayuwa na dindindin Allah ka kiyaye mu to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi dangane da falalan juma'a abu na gaba a ranar juma'a shine na tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ibadar da ake yi ranar juma'a ita ce salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانك تتي إبادة أكثى من رانا جمعة تندق واي تندق درنسة شيني رانا على عميد درن رانا على عميد شيني درن جمعة تندق وانا درن ذاك دنجي وانا سلاتي قبل ذن الله صلى الله عليه وسلم har waye wannan ranar juma'a har zuwa faduwar ranar juma'a ita ce ibada ta farko abu na goma a cikin shine karanta suratul kahf saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake duk wanda yake karanta suratul kahf ranar juma'a Allah zai masa haske a rayuwarsa na sati ɗaya da ƙarin bonus ɗin kwana uku. To kin karanta suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja iman har zuwa ƙarshe wannan yana nuna cewa idan ka karanta suratul kahfi in ƴar kasuwa ce ke sai Allah ya sa miki haske a kasuwancinki har zuwa ranar juma'a mai zuwa da kuma ƙarin kwana uku bonus wannan juma'a sai kika yi kin ga kina da ƙarin kwana goma kenan ko juma'a mai zuwa ma kika yi kin ga kin ƙara samun ne sati kwana shida bonus ɗin kwana uku da ƙarin kwana uku kin ga kin samu na kwana shida kenan juma'a ma mai zuwa in kika ƙara yi kin ƙara samu bonus ɗin kwana nawa kwana uku ai an samu guda tara kenan to kin ga za ki tafi rayuwar ki rankata kakkunin kina cikin bonus kina jin daɗin rayuwa Allah zai dinga haskaka miki abubuwa da yawa wanda in duk abin da kika taɓa sai Allah ya sa miki haske a ciki ya sa albarka sa'annan kuma abu na sha ɗaya shine duk ranar juma'a sallan asubahi ki karanta suratul sajada da kuma suratul insa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko suratul a'la da suratul ghashiya ko suratul jumu'a da suratul munafiqun duka wa'annan suna daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar jumu'a yake karanta wa'annan surori wani lokaci ma akan minbari sai manzon Allah ya karanta suratul qaf kitace sai hudu ba akan kuma a wannan ranar ta jumu'a ake so ki je masallaci da wuri wanda idan mutum ya samu zuwa masallaci da wuri sa'atul ula za a bashi lada kamar ya yanka rakumi ya keɗe namar ya kasa ya raba wa mabukata za a bashi lada kamar ya yanka rakumi fi sabilillah wanda ya je a sa'a ta biyu za a bashi lada kamar ya yanka sa bijimin sa ko tsakke lafiyayye ya yanka naman ya raba ya kasa wa mabukata wanda ya je a sa'a ta uku za a bashi lada kamar ya yanka dan karerar rago balani lafiyayye ko tsakke ya kasa naman ya bada fi sabilillah wanda ya je a sa'a ta hudu za a bashi lada tamkar yayanka zakara irin harama ko sune zaki gansu kaman akuya wanda ya je a sa'a ta ƙarshe sabiyar kenan za a bashi lada kamar ya gabatar da ƙwai fi sabilillah wanda ya je a sa'a ta shida lokacin liman ya riga ya zo mala'iku sun gama jotin sun gama rubuta sunayen wanda ya zo a sa'a ta farko zuwa ta biyu kawai sun nannaɗe folda sun shiga masallaci suna jin huduba shikenan wannan duka yana nuna fadalar da ke cikin ranar juma'a to duk da wannan fadala sai manzon Allah ya yi mana dabaibayi a mu'amala ya ce kada mu keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da yin ƙiyamul layli wato ba ma yi a tsaron kwanaki amma saboda juma'a daren juma'a mu ce za mu yi ƙiyamul layli manzon Allah ya ce kada mu yi sa'annan kuma kada mu keɓance ranar juma'a wai saboda irin wannan tagomashin mu ce za mu yi azumi in ma kin yi ki karya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakinsa hadisin Bukhari da Muslim yana ɗakin Juwairiyya ce sai ta shigo manzon Allah yana kumallo sai ya ce mata matso sai ta matso sai ce zo ki ci sai ta ji a ni ba zan ci ba me ya faru ta ce ina azumi ranar kuma juma'a sai manzo Allah ya mata tambaya asumti amsi jiya kin yi azumi wanda ke nan alhadith sai ta ce la ta ce mata ba sai manzo Allah ya ce atasunina rajin zaki azumi gobe shine asabar sai ta ce la sai manzo Allah ce afiri to kariya ki kariya azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mata anan sai malaman fiqh suka ce ya nuna cewa kadai ta juma'a da azumi shine manzo Allah ya hana tunda ya tambaye ta kai azumi jiya wanda shine alhamid tace a'a ya tambaye ta gobe ma za ki yi ta ce a'a sai ce to kariya ba a takaitar juma'a da azumi haka shi ma asabar din sai dai in kai alhamis ka ƙara da juma'a ko in kai juma'a ka ƙara da asabar amma ba za ka takaita da juma'a kaɗai ba shi ma asabar ba za ka takaita da shi ba in kai asabar to ka ƙara da lahadi tunda an samu kamar yadda Ummu Salama Allah ya ƙara yadda a gare ta take bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi yana yin azumi ranan asabar da lahadi sai aka masa tambaya ya ma'aikin Allah me yasa kake yin azumi asabar da lahadi sai yake asabar rana ce ta yahudawa da suke farin ciki suke fidiri a cikin ta ni kuma sai na saba musu ina azumi ranar lahadi rana ce ta nasara wanda suke bujirinsu a cikinta ni kuma nake so in saba musu nake yin ibada nake neman kusanci ga Allah to Allah madaukaki ya bada ka'ida a nan saboda ya ce fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah wa zarul bayya ku bar kasuwanci duk lokacin da za a yi kasuwanci ko da online ne aka kira ki online kuma kika ji an kira sallar juma'a sai ki ce ya hakuri wani guzuri ya zo min sai an jima ka kira da bayan minti 40 ko awa ɗaya sai aka shi wani saboda ne an riga an kira sallah kuma Allah ce wa zarul bayya ki bar kasuwanci haka ma kasuwa har ki je kasuwa a irin wannan gabar tunda kasuwancin an haramta miki shi a daidai wannan gabar in ko kike kasuwanci kika siya abu a wannan lokacin abin nan ba zai miki albarka ba Allah zai shafe albarkan wannan abin gashi kin tafi da shi gida bayan kwana biyu ko ya lalace ko wani wata fitina ko wata musiba ta afkawa abin ya lalace ba za ki amfana da shi ba saboda an haramta miki yin kasuwanci a wannan gabar kai da za ka siya da kai da za ka siya dukanku an hana to amma yau za mu ga cewa wasu suna ganin cewa suna da wayo suna da dabara za su yi abin da ya kamata shi ne za su kafa harkar kasuwancinsu zuwa ga wannan abu na sha biyu shi ne ana so mutum ya yi wanka ranar juma'a ya yi wanka ranar juma'a ya shafa turare sa'annan kuma ya sa kaya mafi kyawu daga cikin kayayyakinsa sannan ya je ya nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala abu na sha uku idan liman yana huduba ba a so ka yi magana ana so ka ba da full concentration ka dinga kallo ko na gefenka ba za ka kalla ba liman kawai za ka yi ta kallo har ya gama sannan kuma ka saurari abin da liman yake faɗi idan wani yana surutu kamar haka ba ka da sallah in wani ya magana kamar haka shiru ba ka da shi to ina da shi ne ya magana saboda ana so ku gane muhimmancin ranar juma'a shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jinda ya wa'annan sharuɗan aka ce mu bar kasuwanci amma Allah ce fa'iza qudiyatis salatu idan aka idar da sallah فانتشروا في الارض قياده ادوران قسا وابتغوا من فضل الله كنيما daga cikin falalan Allah duk da kun tafi harkan kasuwancin ku sai Allah ce wadhkuru Allah katiran ku ambaci Allah ambato ne yawa me dalilin Allah ce la'allakum tuflihun tabbas za ku rabauta in kuna ambatan Allah da yawa yake a harkar kasuwanci kana tafiya kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ighfir li kina yi kina ambatan Allah ba shiru zaki zauna ba
mota kike ja kina cikin fitiki kina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi fil سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبلادة الماجد كي تأمبة الله ديوة سمد أمبة الله ينا جاو ومتن ربوت دنيا دلاجرة شيسا كوكا سوى تكشدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من دخل سوقا duk mutumin da ya shiga kasuwa min al-aswaq daga cikin kasuwanni fa qala sayyati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba da shi ba addan shiga kasuwa kenan kun san menene irin ladan da ku samu mata kun fi kowa shiga kasuwa yawa musamman ma a wannan watan ya wata za ta yi zuwa su uku a rana ta ce na manta kaza za a koma ta dawo wallahi na manta ya kamata in ce kaza bari in ji waje kaza za ta ce to duk shiga ki yi wannan addu'an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ba ta yi to barki bi asarar da kike manzo Allah ce kataba Allah lahu alfa alfa hasanatin Allah zai rubuta miki lada dubu dubu miliyan kenan lada dubu 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 na kenan miliyan kenan ko to za a rubuta miki lada miliyan wa maha anhu alfa alfi sayyi'a za a kankare miki zunubai guda miliyan الله أكبر الله أكبر يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ألا ينا نطل يجابر كابقني أكسابك وأن انتبو مجي كاسوا فتكتي كنجي بيان بقاتر أبن رايوك تيود بولي أما أكتي إنتك وأن الأدان زاء روتا مثل هذا مليم kuma za a kankare miki zunubi miliyan ko shi ana rasa lada dewa ko da za ki shiga kasuwa oh jagira oh waye kaza waye kaza hijabu ma ba a sawa sai da dauko crossing jumper fit hasaje ni kaga ta sa hijabi ki za a ji wajen wa'azi ne in ta zungura maka hijabi masha Allah amma in dai za je kasuwa sai an ga dalali ake sawa gane ne ko gidi a yafa gane a tafi kin ga asara ce da yawa mata da yawa suke yi a wannan babu ba kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujallabi na 5 shafi na 420 kuma hadisi ne ingantacce wannan shine addu'an da ake shiga kasuwa da shi kada ku ce to ai ni ma na shiga kasuwa mall nake shiga ai da mall da kasuwa duk sunanka ne kasuwa sannan kuma ki sani cewa fa duk duniya ba inda Allah ke ki kaman kasuwa duk duniya babu inda Allah ke kinsa kaman kasuwa haka manzo Allah ce kuma duk duniya babu inda Allah yake so yake kaunarsa kaman masallaci ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wurin da Allah ya fi so a duk duniya shine masallaci inda Allah ya fi ki a duk duniya shine kasuwa tamburi na ciki matsafa na ciki nan ake cin haram nan ake cin me riba da duk wani kamu ya muya duk ya tare a wurin bugu da kadi ma kila ma a wajen aljani kike shi an kawo mai gizo ba
tunda akwai wanda aljanu ne za su zo kasuwa inda kowa ke zuwa kasuwa su baje kolin su ka siya baka sani ba yanzu da social media akwai CC camera sai akwai wasu abubuwa da yawa da CC camera na daukowa wanda inda an faɗe su mutum bai yadda ba yanzu gashi ne yana yadda aikace a zo su yambar ko sai ka zo mutum ya haka kawai sai zinari ya tsalla ko ya zo wurinsa duka wannan dalili ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana addu'ar shiga kasuwa addu'a ne mai sauki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan za a rubuta miki lada miliyan za a kankare miki zunubi miliyan da Allah ke gaya min me zaki da za a kankare miki zunubi miliyan to balle mata da zunubi ya fi sauki a wurinsu akan biyayya ga Allah abu kaɗan yaro na yi canje to shi ke na rubuta miki zunubi kin ce shege ɗan ɗan yusta haka ji ubanka don ka ce wannan ba wani abu ba ne haka ne ma kila mijin ma ya ɓata mata rai a ranar a gaban shi za ta ce zan ci ubanka saboda tana so ta ba mijin haushi za ce za ci uban yaron ka kuma wani ya ce ya ce don Allah malam wai matan nan ta kalle na a gaba na a ido na wai za ta ci uban yaro na wato abin na ta mai ciwo ya ce ka yi haƙuri ta haka ne don ka fi sata ka kila kai ma ka fi sata su ne irin waɗannan kalaman wajen mata ba su ɗauki shi wani abu ba kuma maza Allah ce shi ke kai fa mata wuta tuqsimna la'ana kun cika zagi kun cika zagi abin da bai taka kara kara ba za a ce kaza ya dinga ta wani abu kan ci ubanki kaza 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 waye 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 zagi ne bai zama wani abu ba maza Allah ce yana daga cikin abin da ke kai mata wutar jahannama abu na biyu ya ce butulce wa kyautatawan miji ya ce lau ahsanta ilaiha tula daharin duk yadda miji ya kai da kyautata miki to tur ya daɗe yana kyautata miki duk ranar da ya fusa ta ki sai ki ce to ne ka taɓa tsina na min a gidan nan tunda ma na aure ka iyakaci ka ce kana ce da ni shi ma ai dole ne to me kake min wannan kalma maza Allah ce shi ke kai mata wuta Allah ka shirye da mu to shi ne sai Allah ya ce wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللاوي ومن التجارة والله خير الرازقين الله مدوك كي يجي وإذا رأوا تجارة وأنن أظن يابارني دليل سوك وأنن آية دا إذا من ظن الله صلى الله عليه وسلم رأى من جمعة ذي أكي صلى صلى أكي ينبدبا to manzo Allah ya gama sallan juma'a ya tashi yana yin huduba sai wata ayari ta shigo garin Madina dan kasuwa aba sai aka fita aka bi ayarin da suka shigo mutanen da suka zauna a cikin masallaci a lokacin dududu ba su wuce su 12 ba sauran duk abuta ana ganin kowa zai je kamu kamar yadda yan kasuwa ko kada wani ya riga ni barin kamu wannan wannan ni ma barin ka duk aka fita aka bar manzon Allah da mutane 12 kadai a cikin masallaci shine sai Allah madaukaki ya ce wa idha ra'aw tijaratan idan suka ga yan kasuwa aw lahawin ko kuma suka ga aw lahwan suka ga wargi abun wasa abinda zai dauke wa mutum ido in faddu ilaiha sai su karkata zuwa gare ta wa tarakuka qa'ima sai suka kyale ka a tsaye kana huduba su suka tafi
kuma malaman jirmin nan wani yazo da yazo yake wata rakuka qa'ima sai ce sai kaga kuka a tsaye
Allah ce wata rakuka qa'ima suka kyale ka a tsaye kana gudu ba su kuma suka gudu saboda abun duniya sai Allah madaukaki ya ce kul ma indallahi ka gaya mushi abinda Allah ya ajiye a lahira ga masallata muminai mutanen kirki masu bin dokokin Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara yafi wasa na wargi yafi kallon kwallo yafi kallon wasa da mata suke zuwa yi modern day Indian night Arabian waye waye mutai tashi kauye ne fulani ne dupe ne waye waye duk wannan Allah ce abinda Allah ya ajiye a lahira yafi wannan alkhairi wani na tijara kuma yafi kasuwanci alkhairi abinda Allah ya ajiye a lahira ai yafi wannan wannan duk a duniya ne in ka mutu ya kare kudayen biyu ne ma ko kudin ya gudu ya bakka ko kuma ka mutu ka bashi to abinda Allah ya ajiye a lahira ya tattala wa muminai yafi wannan alkhairi a wurin Allah saboda haka wannan a duniya ne duk zai kare Allah ce ma indakum yanfad wa ma indallahi ba duk abinda ke hannunku zai kare duk abinda ke hannunku zai kare ko kukan kanku ma za ku kare lafiyar ku za ta kare karfin ku zai kare sa'annan kuma ne rayuwar ku ma za ta kare za ku mutu ma inda kum yanfa duk abin da ke wurin ku yana kare ba wa ma inda Allah baq abin da ke wurin Allah shi kadai ne wanzazze wanda baya karewa ko me kake da shi a duniya yana karewa lafiyar za ta kare karfin jikin zai kare ko me kike dukiya da shi in kyau ne ma zai kare zai yi fede kuma tun duk zai tatta muke duk bodan da zaki gama yaba mai ki gama yaba mai sai nan yayi duku can yayi haka saboda ne lokacin ne yayi kuma cin yadda ko baki yadda ba idano duk za su ma yi haka duk nan duk abin da kika je kije ki ta kawo abin nan ai turawa sun je ki zama yi da ana ganin ki a shekaru za ce da numa ma kike nan kika ga ta tafi ko kin ki ko kin so sai kin tafi haka Allah ya riga ya tsara rayuwar to me yasa ba za mu yi hakuri mu bi abin da Allah yake so ba Allah ce abin da kake wurin Allah yafi kasuwanci da wasa da warji da muke kutsawa a duniya saboda haka mu jefa da duk waɗannan ababen mughriya ababen da za su mantar da mu Allah shine turawa suka yi kokarin ya kamfafa na mu saboda haka Allah yake ce mana abinda ya ajiye mana a lahira na aljanna na alkhairi yafi wannan duniyar da abinda ke ciki shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani sahabi ya zo yaro ne matashi sai ce ya ma'aikin Allah ina da gona ina tsaye da gona gonata sai ya kasance ina sanya masa katanga akwai bishiyar dabino guda daya ta makwabcina ya shiga cikin gonar kuma ba yanda za in tsaye da gonar sai na shigar da dabinan sa ciki kuma ba na bane na roke shi na ce ya bani ya ce ba zai bani ba ya ma idan Allah ko za ka mai magana kila ya daga mun kafa sai in tsaye da katangar shikenan dabinan guda ɗaya ta shiga cikin nawa sai manzo Allah ya kira shi sai ce mai ga abinda wannan ya ce yace haka ne ya ma'aikin Allah sai ce to bashi dabina nan guda ɗaya wa hakkin sa ne ko sai ya ce manzon Allah a'a sai manzon Allah ya ce a'tihi hadhihi an-naqla wa lak biha naqlatun fil janna ka bashi kana da kwatankacin ta aljanna bi ma'ana zaka samu na aljanna
qala la
sai ci mu ni ba zan ba shi ba sai manzo Allah ya yi shi ko akwai wani sahabi a wurin ana kiransa Thabit bin Dahya kai sai ji ana magana fa aljanna fa ake magana shi kuma a duniya gona ɗaya yake da shi kuma gonar akwai bishiyar dabino guda 600 a ciki akwai gidansa da matarsa suke rayuwa a ciki kuma akwai rijiya ruwan rijiyar na da zaki saboda zakin sa ma manzon Allah yakan zo ya sha ruwan sai ya ce ya ma'aikin Allah me kake gani idan na ciye wannan dabinon guda daya idan na ciya zan zama dan aljanna za a bani ita aljanna sai manzon Allah ce na'am shikenan to yanzu dama yana so ya kasuwanci ne ko kuma dama dan kasuwa ai baya so ya yi asarar kasuwancinsa shine sai ya ce wane ka san gona ta ta wuri kaza ya ce waye bai san ta ba a garin Madina sai ya ce na baka wannan gonar ka ba wannan yaron wannan dalilin guda daya shi wancan sai jiya ya kalli mutane kenan kasuwanci ya kulli kenan ko wato ta fita daga mulkin wa daga mulkin sa ta koma hannunsa da manzon Allah ya ji sai ya ce kam hizqin rada li abi dahda fil janna ya ce Allah kadai ya san irin adadin jabinan da abu dahda yake da shi a aljanna kicin yanzu kasuwanci ya kulli manzan Allah ya dinga nanatawa ya dinga nanata wannan kalmar kam hizqin rada li abi dahda fil janna kam hizqin rada li abi dahda fil janna ya dinga nanatata ya dinga nanatata abu dahda an rasa gona an rasa gida an rasa jijiya to yanzu kuma matan shi na ciki to sai ya taho ya fito daga majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taho yana tawowa sai ya jima tsana wasa da yaransa a cikin gonar yanzu ya za a yi convincing matar sai ya ce ya umma dahda ke umma dahda sai ta ce labbaika ya aba dahda maman dahda sai ta ce na amsa kiranka baban dahda sai ce ukhriji min al-bustan fito daga gonar sai ta ce akhruj min al-bustan ka ce in fito daga gonar ya ce na'am fa qad bi'tuhu ki fito daga gonar na riga na siyar da gonan nan namu sai ta ce bi'tuhu liman wa ka ce wa gonar sai ce bi'tuhu li rabbi bi naqlatin fil janna tace ya ce mata na siyar wa Allah an bani aljanna da kuma dabino a aljanna inda irin matan mu ne na yanzu sai ta ce Allahu akbar sai ta girma ma Allah ta ce Allah mai girma ta ce ma tadkhul kan ma ka shigo sai ta rike yaran da jahannayensu za ta fita da su sai ɗaya daga cikin yaron sai ya ɗauki dabino guda ɗaya ya sa a baki sai ta wo sai ta sa hannu ta ce ha za da rabbi wannan na Allah ne sai ta fito da shi ta yadda su je yi squatting a wani wuri saboda mijinta ya samu aljanna ita ma za ta samu aljanna irin mata yanzu ne ya ta ce daga nan ka turo da saki uku kai dan aljanna ba kai ka iya neman aljanna ba to yanzu sai ka ne ka san inda za ka ajiye ni in ka bata faɗa haka ba saboda me da gaske suna so me inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al ara'ik muttaji'un tana so ta kasance haka da za a ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhfazun ku shiga aljanna da ku da matanku ana karrama ku ana girmama ku ana ba ku girma na musamman idan za ku shiga aljanna sai fa mala'iku sun kalle ku sun ce sibtum sai sun ce salamun alaikum sibtum fadkhuluha khalidin kai amincin Allah ya tabbata a gare ku ke da mijinki da ke da ƴaƴanki da ke da tattaba kunnanki da jikokinki da ke da tattaba kunnanki da ke da ɗinki duka fadkhuluha qalimin ku shiga kuna masu dawwama a cikin ta na jinjinjin saboda ko in mutum ya zama mutumin kirki a duniya ƴaƴansa su ma suka zama irinsa mutanen kirki ko da aljannan ƴaƴanci bai kai naci ba dan a faranta miki rai a lahira Allah zai tattaro miki ƴaƴanci da kwan da kwarkwata duk a riskar da su zuwa gare ki Allah ce wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin Allah ce wallazina amanu wa'anda suka yi imani wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin akansu zuriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu da tattaba kunnansu suka bi su da yin imani yadda iyayensu suka yi Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu riskar da zuriyarsu gare su wa ma alatnahum min amalihim min shay Allah ce ba za mu rage musu ladansu aikinsu da ɗai ba ke uwa an baki naki ƴaƴanki ma suna nan amma dan a faranta miki rai sai a tattaro su a kawo su kusa da shi Allah ce kullu mri'in bima kasaba rahin kowane mutum a cikin su da abin da ya aiwatar za a jingina masa amma dan a faranta miki rai sai a matso da shi haka shi ma mijinki kowa sai ya ci albarkan kowa a lahira yanda za ki ci albarkan mijinki haka shi ma zai ci albarkanki in aikinki ya fi na mijinki yawa a lahira duniya kika fi shi aikin alkhairi to in shi ma ya shiga aljanna zai ci moriyarki za a haɗa ki da ke da mijinki za ku tafi haka shi ma in aljannansa ya fi naki saboda ya bi ki ayyukan alkhairi ke ma za ki ci alfarmarsa kenan ko za a ɗauke ki haɗa ki da shi to haka ke ma shi ke nan shi sa ake ƙoƙarin koda yaushe a samu abokin tafiya wanda zai taimaka maka duniya da ina lahira ba wanda zai taimaka maka a duniya kadai ba dan wasu su kawai duniyar kawai take kallo suna mantawa da lahira ba a ce kada ka kalli duniyarka ba amma kada kallon duniyarki ya sake manta da lahirarki to kin yi asara abokin tafiya wanda zai taimake ki a harkarki na duniya ya tafi daidai sa'annan kuma harkarki na lahira ya tafi daidai shine rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban ya allah ka bamu mai kyau a duniya sannan a lahira ma ka bamu mai kyau sa'annan ka tsiratar da mu daga azabar wuta sai ya zama da cewa ya miki amfani duniya kuma ya miki amfani a lahira amma idan duniya ce kadai to za ki sha wahala shi ma zai sha wahala saboda manzo Allah ce ta ita abdul dinar bawan da ke bautata wa kudi ya wahala ta ita abdul khatifa bawan da ke bautata wa gado kullum ai canji ha wannan ne an canza wannan an yi kullum wahalar kenan manzo Allah ce ya wahala sai ce fa idza shika falan taqash in ya taka tsaya ya Allah kakka bar kayan ya fita a cikin sa me yake nufi da wannan shine in kika shiga matsala kada Allah ya kawo miki mafita a wannan matsalar shi yasa za ku ga yanzu galiban muna kan wahala a duniya saboda dukkan mu kawai tunanin mu me ka zo yi duniya me na kai duniya kaza duniya duk mun manta da abin da zai kai mu zuwa ga Allah sai Allah ya sa mana wahala a duniya kuma gashi kullun neman da ake yi amma ina wani fa ya tara amma duk da haka kullun yana ganin talauci kullun yana ganin talauci ne kawai me yasa saboda Allah ya riga ya cire albarkan a ciki nan wani matashi ya zo yake gaya min maman shi da ta kuwansu da ya rasu yace dan uwansu ne ya rasu yace malam da aka buka wani daki yace hard currency ne daga kasa har silin yace akwai wani babban wanmu sai da yace daman wani na da irin wannan kudin ya bar mutane ke shan wahala yace malam ka san nawa ya bar shi sai na ce ban sani ba sai yace trillion shaji yace malam yace sa'an mu daya babu manadarai tana da sudusi ɗaya bisa shida tana da trillion uku yace malam mu ma da maman mu tayi kudi duk na mu ma muke kudi abinda aka bata na kasan wancan shine mu ma aka sakkasa mana yace malam mu ma anan muke kudi gaji a duniya to ya mutu shikenan kuma shi sa wanda mawaki yake cewa wastabdalat zawjati ba'da laha badali ka mutu matarka sai ta canza sabon miji wa hakkamatu 'ala al-amwali was-sakani gidana sai ta mai da shi gidansa dukiyana sai ta mai da shi dukiyarsa kila mata kusan shi fiye da irin san da take min sai abin da yake kike nan wasayyarat waladi abdan yakhdumuhu sai ta mai da dana ya zama masa boyi boyi kai na babanka zai aike ka yayi mamanka zai aike ka har ina zama babai kike nan sai yace wasara wizri ala dhahri fa asqalani ni kuma ga laifi na ya danne ni a kabari ya danne ni ina accounting da auditing din abin da na tara su kuma sama sun ci halak malak amma ni ina bayani yanda na same ka sai yayi bayani kawo sisi kwabo naira zuwa miliyan biliyan trillion quadrillion quintillion sextillion da sauransu da ya tara duk a ranar sai yayi bayani shi kuma ba ruwan shi shi kuma wancan a sama ya samu to kuma ashe kenan dole mutum ya nemi abokin tafiya saboda Allah ya ce ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijar abinda yake wurin Allah na jin daɗi na rayuwa ya fi kasuwanci da wargi alkhairi duk wani abu da kake tunani na jin daɗi abinda Allah ya ajiye ya fi wannan a duniya menene mota ma wahala ce a yi haka tuka don kana tuki ma wani lokaci jangadi sai ya kama shi tukawan ma da za ka yi wahala ne abinda kana zaune komai za ka yi yanzu kuma kina tutiya cewa akwai arziki akwai masu aiki akwai in kina zane in kina san juice ba dole sai kin ce eh sa kuma gini da juice to ba sai ka zo daga inda kake ba to idan ka zo ai a bata miki lokaci to amma a lahira kina son ki sha biyar mai rai ba ga lahira ko eh kina zane ko sai dai ki ganshi lu ya tawo wannan technology sai na Allah kina zaune za ki kina kwance zai zo har hannunki ki ɗauka ki sha kuma ki ajiye ya koma gado ma yana sama in kina so ki kwanta sai ya zo ƙasa daidai da ke kina hawa kuma sai cilla ki in kika ce ba tafi sai ta yawo da ke yi Allahu Akbar abinda ke wurin Allah ya fi wannan in ji Allah ya fi duk wannan abin to duk dai yanda ka yi in kika gama cin kayan daɗin duk abin da kika gama ci dole za ki waste product za ki fitar da shi to amma a lahira babu kashi ba fitsari ba al'ada lafiya lau daɗi ne tutur yau za ka ji mata sun ce a kan makarar ta Allah ne hukuncin mutum ya sha magani saboda al'adar shi tsaya don ya samu ibada kaza kaza to kun ga kana ma tunani ne to babu wannan duka a lahira ba gajiya ba gajiya ba bacci da in kai bacci ma ni'imar da ke cikin aljanna sai ya kubuce maka saboda duk wannan wahala a duniya kake da shi a lahira an ajiye maka komai kuma ba kishi balle kishi to ya zan iya zama da ba kishi wannan a duniya ake yi in za ki shiga lahira sai an cire miki wannan kwafin wanda za'ana ma fi sudurihim min dhillin Allah ke za mu cire kwafin da ke zukatan mata da maza za ka shiga aljanna yanda kike son abokiyar zamanki haka za ki so yanda kike son kanki haka za ki so abokiyar zamanki ba wani abin nan kuma idan mijinku ya shigo za ku ce alhamdulillahi alladhi ahyaka lana wa ahyana laka duk lokacin da mai gidanki ya fito ya je kasuwar ne ya dawo sai ki cikin ce masha Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya raya ka don mu mu ma ya raya ku don ku a duniya in ya hada miki wani zafin za ki ce wallahi na mai da damun aurenka saboda ya hada miki zafi amma anan ba wani keke hada mai zafi ko shi hada miki zafi duk babu zaman lafiya da jikur duk wannan wahalar kun yi shi ne a duniya sannan ne gida abinci ya kusa kare ya magi ya kare kaza duk ba wannan shine khairun min Allah wa min at-tijara duk abin da Allah ya aje ya fi duk abin da kuke tsammani waya na ya kare ya ya abin nan a samun data ba maganar data ina duk babu wannan duk kawai jin daɗi ne jukur to wannan jin daɗin ba za ki same shi ba sai kin yi aikin nan tukuru a duniya sannan lokacin jin daɗin sai ya shi Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam maganar da ne a kan ne ranar juma'a ne kawai banda da yi ranar juma'a ne ranar juma'a ne in liman na hudu ba a magana shiru ake yi ko kaga wani yana magana ba ruwanka kai gum ba ruwanka da shi iya ruwa fidda kai shi ne ya yi kwallon ya zo juma'a ne kwallon amma kai in ka ce mai yi shiru to kai ma kwallon in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ai dole kai shiru kai shi za ka ce kai cin kai ta kallon liman har ya gama ko na gefen ba ruwanka waye ki sa shi a flight mode kai shiru kawai ba a cewa ai ni kaza kawai ai shiru a sa ido wannan shi ne tsarin da ake yi Allah ya sa mu dace ba wa alaikum assalam na'am in dai an kira kawai ka dai ba ruwan kawai karfe ɗaya ne ko karfe ana dai kira kawai ka yanki shi ne daman asali amma in ka riga ka ce ka yi sallah ka dawo shi ke
assalamu alaikum malam zai ta yi magana a kan irin sallar wanda ake shiri a social media wanda ake cewa in ka karanta sura kaza da aya kaza a watan ramadan Allah zai sa ka aljanna ko Allah zai shafe maka ka ci haramu ne to malam tambaya ta shi ne irin sallar da ake cewa ta biyan bukata ko addu'a biyan bukata shi ne ne da kuke
salatul haja kenan salatul haja babu lidi in kana da wata bukata ka yi sallah raka'a biyu ka wuce Allah ka ce Allah ya biya maka bukata sannan akwai lokutan da ake kintatan addu'a Allah kuma jarak yana karba kuma maza Allah ya biya mana daga ciki shine kashi uku karshe na dare lokacin da kika tashi yin sahur kana ganewa
in kika gama sahur to duk fa ki dinga addu'a saboda lokaci ne da Allah ke karban addu'a na biyu tsakanin kiran sallah da ikama illa din ya kira sallah kafin aka da ikama lokaci ne da Allah ke karban addu'a na uku shine a sujjada duk sujjadan da zaki Allah na karban addu'a saboda manzo Allah ce amma sujud fajtahidu fihi rabb kun ga sujjada ku yi kokarin roƙon ubangiji wannan an yi istijaba lakum tabbas za ka karɓa sujjada ki na hudu shine tahiyyanki na ƙarshe lokaci ne in kin gama tahiyya kin gama sallah a tahiyyanki ta ƙarshe ko da na fila ne in kika yi addu'a Allah ya karɓa a lokacin na biyar ranar Laraba bayan azahar zuwa la'asar daga wannan lokacin lokaci ne na karɓar addu'a bayan azahar zuwa la'asar ki dukufa ki ta roƙon Allah duk abin da kika roƙa za ki samu na shida ranar Juma'a bayan la'asar kafin magariba shi ma lokaci ne da ake karɓar addu'a na bakwai lokacin da kike tafiya za ki tafiya daga nan zuwa Zaria ko Kano lokaci ne har ki dawo kina cikin addu'an da baki a lokacin karɓar iyali saboda kun ana mota ba wai ki dan hira ba daga hannu ki ta an saya buƙatocin ki a wurin Allah na takwas addu'an da zaki yi wa ƴar uwarki a bayan ta ba a gaban ta ba addu'an da zaki yi wa mijinki ko mijinki ya miki ba a gaban ki ba ba a gaban ki ba to shi ma direct entry Allah ya karba a irin wannan lokaci sannan nasara addu'an da iyaye za su yi wa ƴaƴansu direct Allah na karba ana ganewa ko mata ta yi wa miji iyaye idan suka yi wa ƴaƴansu addu'a direct Allah na karba ana ganewa dukkan waɗannan lokuta lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'o'i na mutum sa'annan na goma idan ka idan da sallanka na nafila in ka yi addu'a Allah na karba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune hadisin imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah hadisin Anas bin Malik sai wani mutum ya shigo masallaci manzon Allah yana karantar da sahabbai yana shigowa sai kabbara ya raka'a biyu ki idan da sallah raka'a biyu sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram manzo Allah yana jin wannan addu'a sai ce hadha faqad da'a Allah bismihi al-azim kun ga wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mai girma alladhi idha du'iya bihi ajab duk wanda ya kira Allah da shi Allah yana amsa masa wa idha su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da wannan addu'an da yayi Allah zai bashi duk abin da ya roka kuna ganewa to kun ga anan sai mutum ya kintaci irin wa'annan lokutan ya roki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa kuma insha Allah Allah zai karba masa na'am
maganar tsaye da kasuwanci idan masu zama a shago ba musulmi ba ne kuma sai ba ta shago za ta kira ka ci a rufe
ne in waɗanda suke sales girls inda suke shagon ba musulmi ba ne sai ka gaya musu cewa in dai suka ji kiran sallah su kulle shago ka ba su break su je break in an kira da sallah su dawo ka ce musu ka'ida ne ana kiran sallah su kulle shago sai su tafi tunda ai kasuwancin nawa yayi ai kai ne kuma ke musulma ce saboda haka dole ki gaya musu cewa kawai ki sa musu ka'ida kuma dole ne lokacin ana kiran sallah su kulle shago kuma wannan sai kin tsaya tare da su kin dabbaka sannan za su dan in ba ka nan ba lallai bane ki amma dole ki dabbaka shi su sani kuma ki ba su doka kuma ki sa CCTV kina gani in lokaci yayi ki kira wani ko wacce a kulle shagon nan kada in ji ba ku kulle shago ba fa in nazo na samu wani shago kan bude shagon ba a kulle ba fa I will minus something from your salary. Ki gaya musu saboda ka'ida ne kina so kasuwancin ki albarka saboda haka daga nan ne zaki taro ma ki rasa me yasa kasuwancin ki backward yake yi ba forward ba saboda an yi abin da yake haramun kuma shi haramun idan ya cakudu da halal yana gurbata shi ne Allah ya saboda shi abin da muka karanta daidai na'am wa alaikum assalam Na'am. Na'am. Eh koda ciwo kike a gida. Koda in dai lokacin yazo sai a kiyaye. Misali masu sai da kwai, masu sai da kaji, masu sai da wasu abubuwa da ake amfani da shi a gida misali. Kaya na gida wanda ake ajiyawa da sauransu to in dai lokacin yazo a bar kasuwanci in kira shi a daidai wannan gabar ai nan ne kasuwanci ai sai a kano na'am ma'aikata ai tana zuwa sallah ai sai ku yi sallan ku ai akwai masallaci a offices ɗinku ai ministry ɗinku eh sai ku je sallah kuma akwai masallaci kusa ku je in ba haka ba kuma ku zauna inda kuke ku yi sallar ku kun gane yawa amma ba za a yi wani abin da ba a tsaya a yi sallah in an gama shi kenan dama Allah ya ce in an gama to a bi ni arzikin Allah fantaki rujul aqi wa tabu min fadlillah ku nemi fadlan Allah la'allakum tuflihun abba za ku samu me za ku sami rabauta wannan ba laifin bane Allah ya sa mu dace abin da muka karanta din ne muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya hada kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya hada mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya kaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roko ya kare hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokar sa ba kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani muna roƙon sa ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa da baki da akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka ɗayan mu ka shirye mana da su wanda aka jarabce su a cikin mu da ɗaya kangararru maza ko mata muna roƙon Allah ya shirye mana da su ya sa su zama masu faranta mana rai kamar yadda suka faranta mana rai a baya wanda kuma mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƴaƴan mu mata Allah muna roƙonka ka azurta su da maza na gari su ma ka sa su zama masu biyayya ga mazajen su ƴaƴan mu maza ka haɗa su da mata na gari kuma ka sa su ma su zama maza na gari gare su iyayen mu mazansu da mata muna roƙon Allah ya shige cikin al'amarin rayuwarsu ya daidaita al'amarinsu da na zuriyarsu da baki ɗaya ya zaunar da su lafiya duk abin da zai kawo musu tarnaƙi a zamantakewarsu na aure Allah muke roƙo ya kare su daga dukkan wannan sharri ya Allah muna roƙonka akwai honorable Sani Bako mahaifinsa ya rasu a aljuma za a yi jana'izarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyar da ya yi Allah ya sa ya zama kafara mu kuma kada ya ɓatar da mu bayan tafiyarsa wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da buɗe masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ka zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.